الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوانا المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna farawa da yi wa Allah godiya wanda daga cikin ni'imominsa ya haɗa mu da ku a wannan wuri mai albarka, baitul min buyutillah, masallacin juma'a na ahlus sunna na makera a nan birnin Kuntuwa, jihar Katsina ta Najeriya. A yau Lahadi 25 ga watan 15 ko ga watan Dhulqa'da shekara ta 1444 bayan hijiran ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 4 ga watan 6 shekara ta 2023 miladiya. Bayan godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki, ina kuma isar da godiya ta musamman ga abokaina waɗanda suka yi sanadiyar haɗuwata da ku a nan, musamman shehin malamin nan da ya gabatar da ni, Fadilatu Sheikh Muhammad Salis Salim hafidhahullahu wa ra'a, da kuma babban abokina Fadilatu Sheikh Dr. Ismail Salis Abdallah, waɗanda kuka ga mun shigo wannan wuri mai albarka tare da su. Muna godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki wanda yake haɗa wa bawa ni'imomi a lokaci guda tare da kuma jarabawa a lokaci guda. Na ambaci haka saboda na gama kimtsawa akan zan zo wannan gari namu mai albarka, garin Kuntuwa, domin halartar bukukuwa da hidimomi na ɗaurin auren ƴaƴan malamina kuma shugabana Professor UM Shu'ayi, wanda aka fi sani da Professor Zundurai hafidhahullah, wanda ya aurar da ƴaƴanta a yau. Na gama shiryawa akan zan taho wannan gari kuma har mu yi karatu na darasi akan munasabar haɗuwar mu da ku. Sai kuma muka tashi da a wani ɓangaren kuma wani labari mai sosa rai na rashi da aka yi mana na iyalin abokinmu kuma ɗan uwanmu mai girma sardaunan Kuntuwa Alhaji Aqil. Waɗannan abubuwa guda biyu sai suka haɗe mun a lokaci ɗaya. A yayin da muke farin ciki saboda munasabar nan da ta tara jama'a ta aure a gidan jakadan kuntuwa sai kuma a lokaci guda ga bakin ciki kuma da shi ma ya tara mutane a gidan sardaunan kuntuwa wannan dalili yasa na tambayi kaina cewa ana iya hada bakin ciki da farin ciki a lokaci guda ga farin cikin bukukuwa da aure ga kuma bakin ciki na mutuwa da alhimi na rashin yar uwa kuma abokiyar zama wannan tambaya ita ce taken wannan muhadara a yanzu farin ciki da bakin ciki a wurin musulmi waɗannan abubuwa guda biyu a kullum cikin rayuwarmu muna cin karo da su farin ciki ya zo daga baya jarabawa ta zo ta maye gurbin farin ciki a koma cikin bakin ciki wanda yake cikin bakin ciki da alhili da damuwa a yau gobe kuma idan ka zo ka gan shi ko goben nan kusa ko goben nesa sai ka ga kamar ba shi bane ka gani a cikin farin ciki a jiya amma duka mutum ɗaya ne zuciyar tana iya ɗaukan bakin ciki kuma ba tare da an canza ta ba ta ɗauki farin ciki a lokacin da mutum yake cikin bakin ciki sai ka yi tsammani ba za ka sake ganin haƙorinsa sun bayyana yana murmushi da su ba a lokacin da mutum yake cikin farin ciki da annashuwa sakamakon wani abun farin ciki da ya same shi na jin daɗi da ni'ima sai ka yi tsammani ba zai taɓa yin baƙin ciki ba saboda ya manta da baƙin cikin sakamakon farin cikin da ya same shi yaya musulmi ya kamata ya mu'amalanci baƙin ciki kuma yaya ya kamata musulmi ya mu'amalanci farin ciki yaya ya kamata musulmi ya zama idan jarabawa ta baƙin ciki ta same shi yaya ya kamata kuma ya canza idan farin ciki ya sauka a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin Al-Qur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور هلا بدأوك الجنسر كيتي بابو أبن دزي ساميكو na daga wata musiba ko ya same ku a bayan ƙasa wanda ya shafi rayuwarku ko kuma ya shafi gangan jikinku wanda ya shafe ku kai tsaye face tun kafin ya samu a wannan duniya ko ya auku a kanku ya kasance rubutacce ne a cikin littafi tun kafin mu halicci halitta hakika wannan mai sauki ne a wurin Allah Allah ya ce ya gaya muku cewa duk abin da ya same ku a duniya na daga musiba yana rubuce a cikin littafi ne don ku yi imani da kaddara ya sabwaka muku radadin musiba idan ta sauka a kanku don haka likai la ta'sau ala ma fatakum duk abinda kuka rasa ya kubce muku kar ku bakin ciki wala tafrahu bima ataakum duk abinda ya same ku kuma kar ku farin ciki irin na alfahari farin ciki irin na tinkago da jin cewa isanka shi yasa ka samu wallahu la yuhibbu kulla muktalin faqur Allah baya son duk wani mutum mai girman kai mai takama da alfahari. Abinda Allah yake nuna mana a cikin waɗannan ayoyi shine waɗannan guda biyu suna iya samun ka musiba ta rashi da kuma ni'ima ta samu. Rashi din nan rashin dukiya ko kuma tawayarta, rashin din nan rashin rai ko lafiyar da take sa rai din a ji daɗin sa a duniya, ko rashin zaman lafiya ko kuma rashin nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin zuciya. A ɗaya ɓangaren kuma Allah yana iya jarrabar ka ta hanyar baka rai da baka lafiya da baka dukiya da baka mulki da baka isa da samu da farin ciki da jin daɗi da nutsuwa da annashuwa a cikin zuciya. Amma Allah ya nuna dukkan su ba za su taɓa dawwama ba. Baƙin ciki tabbas zai zo, amma komin daren daɗewa zai kwaranye a koma farin ciki. Allah bai taɓa yin ɗan adam inda ya dawwama a cikin baƙin ciki ba, kamar yadda bai taɓa yin ɗan adam inda ya dawwama a cikin farin ciki ba. Shi yasa ce ne kai la ta'sau ala ma fataku, kar ku yi tsananin baƙin ciki don ko rasa, saboda gobe kuna iya samu. Kar ku yi tsananin baƙin ciki don bai zo muku yadda kuke so ba a yau, ai ta yiwu a jiya ko shekaran jiya ya zo muku yadda kuke so, a lokacin da kai ka rasa ya je hannun wani ne kuma, a lokacin da kai kake baƙin ciki wani kuma yana farin ciki, saboda idan ba ka yi baƙin ciki ba wani kuma ba zai yi farin ciki ba. Watinkal ayyamu nudawiluha bainan nas, a yayin da kai kake jin daɗi da farin ciki wani kuma wannan shine sanadiyar baƙin cikinsa. Allah yana juya rayuwar nan ne a tsakanin zukatan mutane ta yadda wannan zai ɗanɗana kuɗar rayuwa, a yi masa allura ta yadda zai ji zafi a tsikare shi, wani kuma a daidai lokacin da ake maka ai an zare allurar daga jikin wani ne shi kuma sai ji daɗi ya huta lokacin kai kuma ana tsika maka ita. Wannan rayuwar kullum haka take. Wala tafrahu bima ataakum, kai da ka samu kar kai alfahari da farin ciki irin na jin isa da tinƙaho da taƙama, saboda gobe ma za ka rasa. Idan ka ɗauka ta fuskar rai, Allah maɗaukakin sarki ya hura rayuka na adadin halittu tun daga lokacin da ya fara, bai gushe ba yana yi har zuwa yau. Daidai ran da ake baka rai a ranar ake kwacewa wani tata, a ranar da Allah ke turo mala'ika fayan fuku fihi ruh, ya busa maka rai ya rubuta cewa za ka yi shekara kaza da kwana kaza a wannan duniya, a lokacin aka aiko ɗaya mala'ikan kuma wani kuma daidai nasa ya cika a yau. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarriqun, wani kuma ajalin sa ya zo an aiko mala'ika a ɗauke shi ya koma, kai kuma a ranar ka taho. An haifi wani, wani kuma ana binne shi. A ranar da ka samu kuɗi kana farin ciki da jin daɗi, kaga Allah ya shiga, wani kuma a ranar ya rasa, saboda kuɗin da za ka yi amfani da shi ɗin nan a cikin duniyar nan yake, kuma ba naka kai kaɗai ba ne, don ka ran da ka samu an hana wani ne, ran da ka rasa kuma an bawa wani ne. Ni kai la ta'sau ala ma fatakum, kar kai baƙin ciki don baka samu ba saboda wa wani irin ka aka bayar. Wala tafrahu bima ataakum, kar kai alfahari don kai ka samu
saboda ba abun alfahari bane don wani aka hana kafin aka baka haka Allah yake juye duniyar nan rayuwa ce yadda Allah madaukakin sarki ya tsara ta dole ai bakin ciki dole kuma ai farin ciki don yau kana bakin ciki ba shi zai sa kowa sai bakin ciki tare da kai ba a kamar yadda kai ma da kake farin ciki ba dole kowa yayi farin ciki ba kai kana bakin ciki wannan yana farin ciki wannan yana farin ciki wancan yana bakin ciki haka rayuwar take juyawa samaniyatun tajri ala nasi kullihim abubuwa guda takwas ne suke tafiya a tsakanin mutane kullum kuma kowane mutum yana cikin ɗaya daga ciki guda takwas ɗin nan dole ana kasawa da kai a lokacin da wani kuma an gama kason nasa an dawo kanka wala budda linnasi yalqau samaniya babu yanda za a yi mutane dolen su wala budda lil insani yalqa samaniya babu yanda za a yi a cikin rayuwar nan baka hadu da guda takwas din nan ba kullum daya yana madadin daya ne guda hudu ne suke kishiyantar juna idan kana daya dayan kuma an dauke maka sururun wa huzn a lokacin da kake farin ciki ba zai dawwama ba gobe kuma zaka koma bakin ciki a lokacin da kai kake farin ciki wani kuma yana bakin ciki a yau din bakin cikin sa ba zai sa kai ka daina farin ciki ba kai ma naka bakin cikin idan ya zo ba zai sa shi kuma ya fasa nasa bakin cikin ba kuma ba zai sa Allah ya fasa jarrabar ta ba shine sururun wa huzn bimana farahun wa huzn farin ciki da bakin ciki wanda wannan shine shahid din abinda nasihar mu take kai mu sani ya ɗan uwana ita wannan rayuwa din Allah ya gina ta ne akan jarrabawa wa ɗan adam ko jarrabawa mai kyau ko jarrabawa mai muni kowace ma jarrabawa ce idan aka yi maka jarrabawa ta hanyar an lasa maka zuma da suka yi a bakinka to wani kuma a daidai lokacin da kake lasa sukari kana jin zaki shi kuma kanwa yake lasa ko gishiri kuma ka tabbatar ba iri ɗaya suke ba amma lallai rayuwar nan tana bukatar gishiri kuma ba za ta taba tabbata saboda siga tana da zaki ko zuma sai a fata shan gishiri ba kai a yanzu ne kake bukatar siga wani shi kuma gishiri yake bukata ya ɗanɗana a daidai lokacin da kake bukatar ka ɗauki abu mai sanyi mai zaki ka buɗe ka kwankwada wani kuma yanzu abu mai ɗaci yake bukata idan ka bashi mai zaki ƙara masa illa za ka yi a rayuwa ko ya mutu dole ya sha abu mai ɗaci kana so ka sha mai zaki ka ji daɗi yana so ya sha mai ɗaci ya warke rayuwar kenan haka take tafiya Allah madaukakin sarki ya ce wani bulukum bisharri wal khairi fitna muna jarrabar ku a duniya da alheri kamar yadda kuma muke jarrabar ku da sharri fitnatan bimana ikhtibaran saboda mu jarrabe ku a yi muku jarrabawa a ga za ka ci ko za ka faɗi annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi rayuwa cikin duka waɗannan guda biyu yakan yi farin ciki kuma yakan yi baƙin ciki me muka koya daga gare shi idan yana farin ciki me kuma za mu koya daga gare shi idan yana halin baƙin ciki waɗanda suke biki da waɗanda suke farin ciki a yau ɗin nan nasiha ta a gare ku da waɗanda za su zo su ji ni daga baya koyaushe ne in dai kana cikin farin ciki ka gode wa Allah da wannan farin ciki naka, kuma ka sani wannan farin ciki naka shi ma jarabawa ce. Farin ciki kowa yana son sa, kuma baya so farin ciki ya kau, duk da cewa ba zai dawoma ba, amma Allah ya yi alkawari kowa sai ya samu dan iya gurgudun yadda Allah ya tarfa masa, sai dai na wani ya fi na wani yawa. Abubuwan da ke sa farin ciki a rayuwar ɗan adam suna da yawa, amma dukkan su jarabawa ce ga ɗan adam, sawa'un mai yawa ko mai kaɗan, sawa'un ya shafi gangan jiki ta hanyar lafiya, ko ya shafi zuciya ta hanyar nutsuwa, ko ya shafi dukiya ta hanyar samun, ko ya shafi mulki ta hanyar iko da faɗa a ji da riƙe madafai, ko kuma ya shafi rayuwar ita kanta ta hanyar samun tsawon kwana da daɗewa a duniya, duk wannan abubuwa ne na farin ciki da ɗan adam yake so. Shi farin ciki idan abu mai kyau ya same ka, yana da kyau, Allah yana so idan ya maka ni'ima ya ga alamar ni'imar a jikinka. Kar ya zama ana biki a gidanku kuma kana bakin ciki, Allah baya son haka. Ka bar wani da shi a gidansu ake abun bakin ciki ya bakin ciki, amma kai yanzu da abun bakin ciki bai zo maka ba, Allah yana so ya ga kayi farin ciki. Ba imani ba ne mutum ya ce to ai yanzu a daidai wannan yanayi da muke ciki, ai ana faɗa a gari kaza ana kashe wasu, a daidai wannan lokaci ai yanzu wani ana zare ransa, a daidai wannan lokaci ai wani yana kwanciya gadon asibiti, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Amma kar ka tuna wancan tunda bai same ka ba, a yanzu da kake cikin farin ciki, Allah yana so ya ga alamar farin ciki a tare da kai. Idan kuma abun bakin ciki ya same ka, to Allah baya so ga abun bakin ciki kai kuma kana dariya, ko naka ko na wani da yake naka a kusa da kai, ka nuna masa alamar kana tare da shi, ko a farin ciki ko a bakin ciki. Shi yasa malamai suka ce farin ciki ɗaya daga cikin siffofi ne ma na Allah, daga cikin sifatul fi'iliya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce, hadisin Abu Huraira, lallahu ashaddu farahan, kaga kalmar farin ciki, yace Allah yakan yi farin ciki sama da mutumin da, wato idan lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi, idan bawa yayi laifi sai ya tuba yace Allah na tuba ka yafe mun, to Allah yana farin ciki da jin daɗi da tuban da bawa zai iya koma gare shi, sama da farin cikin mutumin da ke tafiya da ɗauke da kayan abincinsa da kayan abin shansa a kan laftu, sai abin hawansa ya ɓace da abinci da abin shan, bayan ya ɗan yi jajjaɓi yana farkawa sai ya samu babu komi, ya fara baƙin ciki da damuwa, sai jinjiki ya sake ɗaukansa, yana farkawa bayan ya fidda rai da rayuwa ba inda zai samu, sai ya ga wannan dabbar ta sake dawowa ga abincinta ga abin shansa, daga ina ta dawo bai sani ba, ya tashi saboda tsafar farin ciki, yana taɓa raƙumin yana cewa Allahumma anta abdi wa ana rabbu, ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka. Kana tsammani mutum zai yi wannan kuskure? Yace to tsananin farin ciki ya sa har bawa yana mantawa yana cewa ubangiji bawa. Yace to farin cikin da Allah ke yi idan bawa yayi laifi ya zo yana tuba gare shi ya fi farin cikin wannan mutum da ya buɗe ani. Wannan ya nuna ubangiji ma yana farin ciki da waɗansu abubuwa daga cikin siffofin ayyuka na bayi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa da farin ciki sun same shi, idan ko abun farin ciki ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga farin ciki ya bayyana a fuskarsa, kai kana zuwa ka gane cewa lallai yau akwai kyakkyawan labari. Abubuwa da yawa suke sa Annabi sallallahu alaihi wasallam farin ciki, babu kamar harkar addini. Idan aka karɓi saƙonsa yayi wa'azi aka musulunta, ra'a annasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ba abun da yake masa farin ciki akan wannan, kuma ba abun da yake bakanta masa rai har ya ji kamar zai kashe kansa in aka ki a musulunta. La'allaka ba'i'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini, Allah ce kai kamar zaka kashe kanka don tsabar bakin ciki idan an ki imani. Kaga a ɗaya bangaren kuma kana kamar zaka kashe kanka da farin ciki idan kaga an yi imani ke. Don haka farin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibi yana da alaka ne da abin da ke faranta wa Allah. Ashe shi ma yana farin ciki. Idan aka yi yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara, ba za ka iya kwatanta yadda za ka ganshi ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga farin cikin da ba kasafai ba, ba a saba ganin irin wannan ba ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara a yakin Badar. Saboda wannan ranar ita ce yawmul furqa, yawmul takal jama'a, ita ce ranar da ta zama ranar rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya, kuma ita ce farkon yaki na gaba da gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da kafirai. Kuma ita take nuna cewa shin Allah yana tare da shi ko baya tare da shi. A wurin fassarar kafirai, idan bai taimake shi anan ba ya nuna baya tare da shi, idan ya taimake shi ya nuna lalle shi wani abun tsoro ne. Shi yasa a cikin dare kafin a wayi gari kowa yayi bacci, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya bacci ba, hankalinsa a tashe da tsananin damuwa da firgici. Allah ya saukar da ruwan sama, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza ash-shaytan. Allah ya sanya ruwan sama yazo ya saukar wa mutane nutsuwa da kwanciyar hankali har suka yi ta bacci. Ili wa shi kuma nu'at amanatan min, suka yi ta bacci shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bacci ba, yana tsaye ya daga hannunsa yana ta addu'a, ya Allah ka taimake ni, ya Allah ka cika mun alkawarin ka gare ni, ya Allah idan ka bari aka kashe waɗannan, idan kana so kar a sake bauta maka ka bari a kashe waɗannan, ya Allah idan kana da idan kai amfani da ikonka na isa ka bar mu, za a kashe mu anan ba ƙarfin mu bane, amma ya Allah in kai amfani da rahamarka da jin kanka ka taimake mu, ya Allah da addinin ka ya daukaka, Allah ka taimake mu, Allah ka cika mun alkawarinka. Yayi kuka, yayi kuka, yayi aljini ya koma ga Allah, yana ta wannan har gari ya waye aka yaki, kuma Allah ya bashi nasara. Sabai suka ce idan ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin, waɗannan kafiran da suka zo yakarsa sai gashi an kamo su an gurfanar da su a gabanta, dukansu sun yi kneel down suna daddaure a cikin sarƙoƙi a cikin kukumi, kowa yana gurfane a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman afuwa a yafe masa, a masa gafara, a masa afuwa. Shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana farin ciki, yana annashuwa, yana murmushi. Ashe shi ma yana yin farin ciki idan abin farin ciki ya zo. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana farin ciki idan ya samu kyakkyawan labari, musamman idan ya samu labarin da yake tabbatar da Allah ya gaskata shi akan wani abu, kuma Allah ya nuna wa mutane sun gane gaskiyarsa. Kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallacinsa, sai ga wani mutum da da Kirista ne, Tamim ibn Awd ad-Dari, ya zo da shi da wata tawaga ya faɗi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, ce ya Rasulullah, ya ce to Kirista yana ce masa ya Rasulullah, ya ce na zo ne don in baka labari akan wani abun mamaki da ya faru da ni ina cikin halin tafiya. Me ya faru da kai? Ya ce mun fita a cikin doguwar tafiya, mun hau kan teku muna cikin jirgin ruwa, sai iska sai ta yi wato sai iska sai ta ɗaiɗaita jirgin ruwanmu, jirgin ruwan nan ya ɓace da mu a cikin akan hanya. sai iska ta ja mu zuwa wani tsibiri, ba abinci ba abin sha. Muka fita akan wannan tsibiri, muna hawa kan wannan tsibiri, sai ga wata halitta. Wannan halitta ana ce mata aljassasa, tana da kama da gashin akuya, amma kuma a tsaye take tafiya kamar ɗan adam, amma bata da gaba bata da baya, baka ganin fuskarta ko kaga ƙeyarta ko ina gashi. Sai ta kama mu tace ku biyo ni in kai kurin shugabana. Tana kama mu sai ta kai mu cikin wani katon kogo. Muka ga wata halitta, wani mutum shirmemen mutum kato, ba mu taɓa ganin mutum mai girma irinsa ba, amma ga tarkoki a ɗaure a hannunsa, ga su a ɗaure a ƙafafunsa, ga shi da ido ɗaya. Aka kawo mu gabansa, ya ce ku suwaye? Suka ce mutane ne daga ƙasashen Larabawa. Da ƙasashen Larabawa kuke? Ya fara tambayarsu, ya labarin wuri kaza me ke faruwa da shi? Ya ce har yanzu yana matsayi kaza. Ya yi ta tambayarsu, ya ce akwai wani da zai bayyana a ƙasashen Larabawa? Wani annabi ya bayyana? Ya ce ya bayyana. Ya ce to tunda ya bayyana, ni ma na kusan bayyana, ni ma lokacina ya kusa. Tamim ya gane ashe anan, ashe wancan annabin da suka bari ba su imani da shi ba, ashe labarinsa gaskiya ne, gashi yana ji a wurin halittun da bai taɓa gani irinsu ba. Sai ce ni ne ad-dajjal. Shikenan suka sallame su, ba a cutar da su ba, suka dawo. Shi ne bayan dogon lokaci sun dawo, ya garzaya wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, ka ji labarinka ya wuce nan, ka ji labarinka har can abin mamakin da muka gani. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gano ashe dujjal ga inda yake. Allah ya riga ya ba shi labarin dujjal, kuma kullum yana gaya mutane akan dujjal. Ai sai hau mun bari. Sahabbai suka ce farin cikin da za ku gani a tattare da shi ba za ka iya kwatanta shi ba. Ya tara mutane ya ce kullum ina ba ku labarin dujjal dujjal. Ya ce to yau ga Tamim Ad-Dari ya je ya ga dujjal da idonsa. Saboda labari ne da zai gaskata abin da yake gaya wa mutane, ba kowa ne zai yarda ba. Zo ka gaya musu bai gagani. Aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin farin ciki da nuna annashuwa. To aka ɗaya daga cikin abin da ke sa shi farin ciki shine a nuna gaskiyar saƙonsa, wanda manufar da ta kawo shi duniya kenan. Kama arsalna fikum rasulan min anfusikum, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Don haka wannan aikin na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo yi, a ce wani ya zo yana gaskata shi, kuma an san da ba musulmi ba ne, wannan abun yana faranta masa rai. Sannan ana ganin farin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yana cikin iyalansa. Nana Aisha ta ce idan matarsa tana gaya masa labari irin na labaran cikin gida, ko tana masa fira, takan ga farin cikin da har yakan ƙyalƙyale da dariya. Ta ce yakan yi dariya har ma ta hango haƙoransa, wato tura min nan na can ciki. Tana cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga tafiya, yana dawowa ita kuma amarya ta gama shirya gida, ta canza salon ɗakinta, ta canza inda shimfiɗi yake wurin kwanciya, ta canza wane ne, ta kawo wani labule ta sa a jikin bango, ta kawo kayan ado ta gyara ɗaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kan shimfiɗin da ya saba kwanciya, an yi shimfiɗi, an sa zanin gado mai kyau sabo, amma kuma sai aka kawo wato mutum-mutumi, aka kawo ‘yar tsana mai siffar doki, amma kuma da fuka-fukai a jikinsa, sai aka ɗora a tsakiyar gado. Sai ce ha’a, me zan gani kuma? Ga shimfiɗin gado kuma ga doki. Ya ce mata me wannan? Ta ce doki kenan. Ya ce doki kuma? Doki ne da fuka-fuki? Ta ce kai baka san annabi Sulaiman dokinsa mai fuka-fuki ba ne? yace wannan magana tace wannan magana ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bushe da dariya me abun dariya a ciki yau shine ake bashi labarin dan uwansa Annabi Sulaiman saboda yarin ta irin tata kage yana farin ciki ya dawo daga jiya tafiya amma idan yazo gida aka yi masa abun dariya sai dariya abun farin ciki sai farin ciki ina fata muna fahimta wannan ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana farin ciki kuma ya gaya wa musulmi cewa idan abun farin ciki ya zo shi farin ciki yana zaune a gida Abubakar radiyallahu anhu ya shigo ranar sallah yara suna kade kade Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon su ana fira sai suka ci gaba da kade kaden su da Abubakar yazo can sai Umar ya sallama yana lekowa sai yaran nan suka watse da gudu yace kai ku dawo ku yi wasan ku yau ranar farin ciki Umar ya tsawa yace bi maza miri shaitani fi baiti rasulillah yau sautin shedan ne a gidan manzon Allah kai me zan gani nan yace kai Umar ka bar su yi wasan su yau ranar sallah ce yace kowace mutane suna da al'adar su dake sa su yi farin ciki yau ranar farin ciki ne karka ranar mana da yara wannan ya nuna a ranar sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam yana farin ciki kuma yana so ka nuna farin ciki waɗannan duka misalai ne da suke nuna musulmi idan abun farin ciki ya zo ana so ya nuna yayi farin ciki kuma idan Allah ya maka kyauta to idan ka tashi kai farin ciki Allah ya maka kyautar lafiya ka tashi ka jika ka miƙe za ka iya fita ai wani da ya tashi a ranar sai ya tashi da stroke ba zai iya motsa jikinsa ba kuma da jiya ba da shi ya kwanta ba wannan abun godiya ga Allah ne da farin ciki ka tashi ka je sana'a ka wuni sai Allah ya sa ka samu wani ya fita bai samu komai ba wani haƙƙin ka da ya makale yanzu ya fito sai ka gode wa Allah kai farin ciki Allah ne ya turo ballantana kuma abubuwan da muke shiga yau da kullum na bukukuwa da kidindimu waɗannan dukkan su ana so a musulunci ka nuna kai farin ciki to ballantana kuma abin da yafi komai shine idan al'amarin addini ne ya same ka ka samu dama kai aikin hajji kai farin ciki ka samu dama an biya maka zaka je kai farin ciki ka samu dama ka haddace alqur'ani kai farin ciki ka samu dama danka ya haddace kai farin ciki ka samu dama wato Allah ya baka wani matsayi a addini an nada ka liman a wani wuri an nada ka shugaba a wata kungiya ta addini an gayyace ka a wata harka ta addini duk wani abin da ya shafi harkar addini aka baka to Allah yana so ka nuna farin ciki kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Allah yake da falalar Allah ta addini da rahamarsa ta alqur'ani wannan shine babban abin da ya kamata mutane su yi farin ciki shi yafi musu sama da farin ciki akan abin da mutum ya tara na dukiya don haka farin ciki na addini shine yake kan gaba da farin ciki akan rayuwar duniya an fahimta don haka muna farin ciki kuma muna taya murna da farin ciki ga bikin nan daya daga cikin manufofi da ta sa muka kawo ziyara a nan wannan farin ciki bakin ciki baya tauye shi sannan aka zo maganar bakin ciki farin ciki kuma baya tauye shi Allah Ubangiji ya sanya albarka a kan wannan aure da muka halarta Allah Ubangiji ya albarkaci su ma'aurata Allah Ubangiji ya sa rayuwarsu ta zama nagartacciya a kan koyarwa ta addini da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma bakin ciki ana cikin farin ciki an yi aure an haihu amma wata rana za a rabu shi yasa mawaƙin nan yace surur wa huzn wa ijtima' wa furqah وعسر ويسر yace a cikin rayuwar nan dole bayan farin ciki da bakin ciki sai kuma a daya bangaren akwai kuma haduwa akwai kuma rabuwa akwai wahala akwai sauki rayuwar nan duka an hada ta ne akan kai ka hadu da wani yau wani kuma a yau yake rabuwa da wani a yau ka hadu da wata ka ji farin ciki zaka aure ta a yau ka hadu da wata ka ji farin ciki kun hadu yau za ku fara rayuwa aure za ku gina wani kuma sun gama nasu a yau za su rabu haduwar ku ba za ta shafi rabuwar suwa ne ba rabuwar suwa ne kuma ba za ta shafi haduwar ku ba ka hadu da wani kana kaunarta mahaifinka ne mahaifiyarka ce ita ka fara gani a duniya kana faduwa a duniya idonka yana budewa fuskarta ka fara gani amma wallahi wata rana za ta rabu da kai yanda ba za ka sake ganin ta ba a wannan duniya sai dai ka ga wata fuskar banda ta ta ka yi rayuwa da wani mutum wanda kuka haɗu a duniya aboki ne a cikin harkar da kuke yi ta duniya ko ta addini ta rayuwar duniya ko ta lahira kana son sa yana son ka kuma bataliyar rayukan ku iri ɗaya ne amma wallahi wata rana sai ka rabu da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake al-arwa'u junudun mujannada ma ta'arafa minha talab wa ma tanakara minha talab rayuka da kazan sunnan bataliya bataliya ce ta rundunoni rundunoni duk wanda bataliyar su ta rundunar su guda ɗaya ce aka hada ku a wuri guda tun a lokacin da aka yi halitta to in kuka zo nan duniya za ku kaunaci juna saboda dama group din ku ɗaya ne tun a wurin Allah a ranar lahi tun a wurin Allah kafin a yi wannan halitta wanda kuma group din ku ba iri ɗaya ba ne wa ma tanakara minha ikhtalaf wanda suke nesa kuma sai ka ga za su yi rayuwa ta jin daɗi da abota ba bari ku gane yadda al'amarin yake lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fara yin halitta kafin mu zo wannan duniya a fara halittar mu ɗaya bayan ɗaya ana haifar mu kowa shi kadai zai fito ko ta waye za a haifa ai ba lokaci ne suke fitowa ba sai dai ɗaya ya fito kafin wani to a lokacin da aka yi halitta a da Allah ya ciro mu ai daga tsatson annabi Adam sai ya tara mu a wuri guda wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum a lokacin da Allah ya tara mutane haka sai ta tara mu group 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 yanzu ba ga mutum muna hada nan wurin ba to duk rayukan da suke da connection da juna sai Allah ya yi su iri guda a kamfani iri daya sai ya tara su a nan group din wasu rayukan kuma iri daya da nan wasu rayukan yayi a nan to duk inda kuka zama ɗan group daya ne a cikin rayukan ku to idan kuka zo kuka haɗu a nan duniya za ku kaunaci juna ku yi rayuwa mai daɗi saboda tun a dama rayukan ku iri ɗaya aka yi connecting ɗin su tun a da bayan baka misali a cikin wannan rayuwar taka kakan haɗu da wani ba ku taɓa haɗuwa ba amma kana ganin sa sai ka ji kana sha kana son sa wani kuma ka saba ganin sa amma duk da ka gan shi sai dai kai haka baka san kuma me ya maka ba haka ne bai maka laifin komai ba amma bai burge ka bari in ƙara fito muku da misali idan aka yi kusa da siyasa aka fara buga fastoci wani ana manna shi zaka ganin shi yayi burmushi yayi dariya amma kana ganin shi zaka ga ba ka son sa wani kuma ba dariya yake ba amma kana ganin shi sai kaga kana son sa me yasa kake son sa kuma baka sani ba wani shi kuma baya son wannan yanzu wannan ba ga gaya maka ba wannan danta wani kuma yana gani wani zai ce wallahi wannan ba zai ci ba har kawai shi hoton sa bai masa ba mutum biyu za su zo suna campaign wani ya zai tsaya yi magana sai ya gama ka saurare shi ka ji ya iya jawabi amma kai bai burge ka ba wani kuma zai in ina yake da iya jawabin ba amma kai kuma tausayi ya baka sai ka ji kana son sa ma ta'arafa minha talab me yasa haka to tun lokacin da Allah ya yi halitta ne sai ya haɗa ranku iri ɗaya ne a wuri guda ana samun wannan tsakanin maza a junansu ana samun tsakanin mata a junansu to ballantana kuma tsakanin maza da mata za ka ga wata kun yi aji guda a makaranta ko kun yi makaranta ɗaya ko kuma kota ne kun daɗe kuna haɗuwa da ita amma wallahi da za a yi kuskure a ce za a haɗa ka da wanci duk duniyar sai ka ji ta maka baki me ya maka me ta maka bata maka komai ba ita kuma ta saba ganin ta fa makocin su ne ko dan uwanta ne ma na jini sai a ce za a hada ko aure da wane dangantaka ta jini ba ita take nufin dangantaka ta rayuka ba sai a ce za a yi mata aure da wane sai ta ji ba ta son sa akan wannan sai ta yi ce za ta kashe kanta ma ana haka ko ba a haka sai kaga kuma su zo tana son wani kabila can bata san shi ba amma haduwa ta lokaci daya sai ta ji wannan take so na fata an fahimci wannan to idan rayuwa ta sa ka samu wanda group din ku na so iri ɗaya ne kun so juna kun gama kaunar juna amma wallahi wata rana za ku rabu shi yasa ka yi alhili ka taya bakin ciki wa duk mutumin da ya rasa masoyinsa ba za ka taba iya kwatanta bakin ciki da damuwa da dan adam yake ji ba sai ran da ka rasa masoyi wallahi za ka gane wannan rayuwar duk abin da ka samu sai ka ji kai ba ka ma sha'awar ta ina ma da kai aka dauka aka bar shi ina ma da tare kuka tafi wajtima'ul wa turka an rayu an haɗu kuma wallahi za a rayu ina so ka kwatanta bakin ciki da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuka lokacin da yaga ana daukan ran jikansa dan Zainab yaro ne karami annabi yana rike da shi jikinsa yayi zafi yaron yana haka 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 irin alaman zare rai sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka wani sahabi ya ce masa ya rasulullah kai kuma kake kuka yace ai tausayi a cikin zuciya Allah ya dasa shi a cikin zuciyar duk mai imani to ya kake ji kuma da ranar da aka dauki ran danta Ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ana zuwa ana masa jaje akan mutuwar danta saboda an ganshi da farin ciki wata rana yazo ya zauna yace an yi mun haihuwa daren jiya yana murmushi da fara'a da annashuwa yace na sa wa yaron sunan babana Ibrahim wannan yaro ya kai wata 18 a duniya shekara 1 da rabi kenan kaga ai yayi wayo annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi waje yana rike da shi yana wasa da shi yana son wannan yaro sahabbai da yawa suka ce ba su taba ganin mutum mai kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan yaro ba don haka ana jira ga wannan yaro da zai zama in ya girma kuma haihuwa ce ta dattijo saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina haihuwa tun daga Makka da ya gama haihuwar yaransa nana Khadija ta rasu bai sake haihuwa ba yanzu a Madina sai gashi ya zo ya samu wannan yaro yana runguma wannan yaro yana son sa amma wata ranar da safe da hantsi yaron nan zazzabi yayi tsanani kawai yaron nan ya bar duniya aka karɓi ransa sahabbai suka zo gaida annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaina kuka kaga bakin ciki kenan ranar da aka haifi yaron ana mai farin ciki yau kuma gashi ana mai bakin ciki aka ce ya rasulullah ya kake ji yace innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan ido yana zubar da hawaye zuciya kuma tana cike da bakin ciki wala naqulu illa ma yurdi rabbana sai dai ba za mu faɗi komai ba sai abinda Allah ya yarda wa inna ala firatika ya ibrahimu la mahzurun sai dai muna tsananin bakin ciki da rabuwa da kai ya ibrahim ashe bakin ciki ya halatta idan abun bakin ciki ya faru sannan kuka ya halatta idan abun addini ya same ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka kukan da ba a yarda ba shine kukan nuna rashin yarda kai kururuwa kana cewa na mutu na lala wani ya mutu ya zanyi a to da ya ka tsaye akan ka aka fara mutuwa aka fara yi wa mutuwa a hannunka ranka yana hannun Allah kamar yadda nasa yake hannun Allah Allah ya dauke shi baya nufin rayuwarka dama ba da shi ka dogara ba ga Allah ka dogara wannan shine abin da aka na maka yi kuka ka zub da hawaye ko da za ka yi sheka a wajen zub da hawayen ba laifi ba ne saboda bakin ciki ne ina fata kun fahimta. Sannan an ga bakin ciki wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin yakin Uhud, bayan an ga farin cikin sa a yakin Badar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bakin cikin sa ya tsananta a wurin yakin Badar, yakin Uhud, da har ya rinka cewa kayfa yuflihu qaumun shajju nabiyyuhum wa huwa yad'uhum ila al-islam, kayfa mutaya mutane za su rabauta su fata goshin annabin su yana kiran su zuwa musulunci, su ka masa yaki, su kawo hari har su fata masa goshi. Kaga ashe lalle bakin ciki yayi yawa kenan, yasa yake fadan wannan. An ga bakin ciki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo aka bashi labari cewa an kashe masa sahabbai waɗanda ya tura su a matsayin jakadu, amma mutanen garin su Umama ibn Usad suka kama su suka kashe. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bakin ciki, shi yasa yake aje a kawo mata Umama ko da rai ko a mace. Kaga wannan duka bakin ciki ne yasa. Sannan kuma an ga bakin ciki wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da rana ta jiya tsaro, shi yasa har waɗansu ma suke sawa wannan shekara da amul uzr, shekarar bakin ciki, duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko sahabbai ba su suka sa wannan sunan ba, amma ya shahara a wurin malaman tarihi a yanzu suna kiransa shekarar bakin ciki, saboda a ɗan tsakanin lokaci kankani a cikin wata shida annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga jarabawoyi na rayuwa kala-kala, abubuwa suka cuku, abubuwa suka canza, rayuwa ta murkife. Annabi sallallahu alaihi wasallama baffansa Abu Talib ya mutu, kafirai suka samu daman da suka kafa masa ƙahon zuƙa, suka kuma ɗora masa takunkumi, baya iya fita yayi yawo, sahabbansa ba sa fita, aka kulle su aka kewaye su a cikin gidajensu, suka ɓuya a wuri guda, ba shiga wurinsu ba fita su kuma su shigo cikin mutane, abinci da ruwan sha baya shiga wurinsu, su kuma ba sa iya fita su nema. Ana cikin wannan tsanani kuma Nana Khadija ta rasu, an ji daɗin rayuwa da Nana Khadija, yau kuma ta rasu a cikin tsananin wahala. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha baƙin ciki akan rashin Nana Khadija. Kaga rayuwa ce take canzawa, duk inda ƙauna take tsakaninka da wanda kake ƙauna, wallahi bai kai ƙauna tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Nana Khadija ba. Saboda duk ƙaunar da ka san annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa Nana Aisha, sai da Aisha, duk da bata san Khadija ba don ba su rayu tare ba, amma sai da Nana Aisha ta rinka kishi da ita duk da cewa tana lafira, saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna baƙin ciki akan rabuwarsa da ita, kuma yake yawan tuna ta a rayuwarsa, tuna ta a rayuwarsa. Ya sa idan ya samu kuɗi sai sa a sayo masa tinkiya ya yanka, ya yayyanka naman ya ce a ɗauki cinya a kai wa ƙawar Khadija wance, a ɗauki abu kaza a kai wa ƙawar Khadija wance. Aisha suna gidan suna gani, wannan ya nuna an yi rayuwa mai daɗi, ya kake tsammani ya ji ranar da za a rabu da ita. Ina fata ana fahimta. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya ga farin ciki kuma ya ga baƙin ciki, to haka mu ma a matsayinmu na bayin Allah jama'a mu shirya da cewa yau za mu ga baƙin ciki gobe kuma mu ga farin ciki. Idan abun farin ciki ya zo, wa yawma idin yafrahul mu'minu bi nasrillahi yansuru man yasha, za a yi farin ciki da taimakon Allah idan Allah ya kawo. Allah ko yana taimakon wanda ya ga dama ne sai ka masa farin ciki. Idan ko Allah ya canza rayuwar, wa nabluukum bishar, to Allah madaukakin sarki zai iya jarrabar ka kuma da sharri, sai ka ga farin ciki ya kawo, sai a koma baƙin ciki. Duk wanda ya zo ka karɓa, ya ake mu'amalantar farin ciki, yadda ake mu'amalantar farin ciki shine a gode wa Allah idan an samu. Allah yana so idan ya maka abun farin ciki ka nuna kayi farin cikin kuma ka gode wa Allah, shine ma'anar qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, shine ma'anar wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith. Baka idan Allah ya maka abun farin ciki to ka nuna wa jama'a cewa kana farin ciki, ka nuna wa jama'a cewa ka gode wa Allah. Idan an yi maka haifuwa ka zo kai albishir, idan kai aure ka gayyaci mutane, idan ka samu wani abu na matsayi ka nuna wa mutane ka gode wa Allah, kai walima. Duk wanda yana daga cikin abin da ake nuna farin ciki domin nuna alamar godiya ga Allah, kar abun farin ciki ya same ka kai shiru kai dip ba mu gani ba. Wani karin magana Bahaushe yana cewa a koye samu a bayyana rashi, a ƙarya ce. Kar ka koye samu, idan Allah ya baka wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith, Allah shi ka bayyana. Allah yana so idan ya maka ni'ima ya ga alamar ni'imar kuma ka gaya wa mutane su sai ka murna, saboda shi zai sa wani ma ya sa tsammani sai ka san masa. Amma kana da shi ba a san kana da shi ba, iyalanka ba su san kana da shi ba, wannan baka iya farin ciki ba a addinin musulunci, kuma baka iya godiya ga Allah ba. Sannan kuma a bauta wa Allah da abun farin ciki, duk abun farin ciki da ya same ka ka gode wa Allah kuma ka bauta wa Allah a cikin wannan yanayi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan babban albishir ya zo masa sai ya faɗi ya sujada. A daidai lokacin da abun farin ciki ya zo maka kana neman wani abu ka samu, to ka faɗi kai sujada. Wannan sujadar ba dole sai da alwala ake yin ta ba, ko mace mai haila tana iya yi, ko mai janaba kyakkyawan labari ya zo masa zai iya yi, ba dole sai kana da alwala ba. Kuma ko kana kallon alƙibla ko ba ka kallon alƙibla za ka iya yin wannan sujada. Jama'a muna fahimta, alama ce da ake nuna lallai an gode ga Allah maɗaukakin sarki idan an samu ni'ima ko idan abun farin ciki ya zo. Sannan idan abun baƙin ciki ya zo shi kuma yadda ake mu'amalanta shine a yi haƙuri. Yadda ake mu'amalantar baƙin ciki shine a yi mene? A yi haƙuri, a jure. Kada farin ciki ya same ka kai shiru, kar kuma baƙin ciki ya same ka kai ta faɗa. A'a, idan abun baƙin ciki ya same ka, ka fi mai da hankali ka koma ga wanda ya aiko da baƙin cikin don ya kwarenya maka, kar ka gaya wa waɗanda ba za su iya raba ka da shi ba. Ina fata ana fahimta. Kar ya zama kana yawan kai kuka zuwa mutane akan abun baƙin cikin da ya same ka, ba laifi bane ka bada labari an yi maka rasuwa, ba laifi bane ka bada labari ka rasa abu kaza. A'a, abin da yake laifi din shine ka rinka nuna alamar kana kai kuka ne wurin mutane. Allah baya son wannan. Idan abun bakin ciki ya same ka sai ka yi haƙuri, sai ka koma ga Allah, saboda Allah ya ce alladhina idza asabatkum musibatun qalu inna lillah, waɗanda idan musiba ta same su na bakin ciki sai su ce muna ga Allah, kuma ga Allah muke komawa. Qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Sannan idan ka yi haka sai ka yi addu'a. Idan musiba ta same ka ta baƙin ciki, ka yi addu'a. Addu'a ta kanta Allah sai canza maka mummuna sai koma kyakkyawa. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, riwayar Muslim daga Ummu Salama ta ce taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda musiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Yace ya Allah ka bani lada akan wannan musibar da ta same ni, wannan bakin ciki Allah ka ban lada kar ya zama a banza nayi, kuma Allah ka canza mun ita da abin da yafi alkhairi. Yace Allah zai canza maka da abin da yafi alkhairi. Idan ka rasa wani to zaka samu wani, ka rasa wani masoyi zaka samu wani masoyin ya maye gurbin sa, sannan bakin cikin kuma zai tafi. Nana Ummu Salama tace na karanta wannan addu'a lokacin da na rasa mijina Abu Salama, sai gashi Allah ya mun tukuici da wanda ya fi shi shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana iya kwatanta farin cikin ta randa ta aure Abu Salama da farin cikin ta randa ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za su zama iri daya? sannan bakin cikin da ta ji na rasa Abu Salama ranar da ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai sauran wancan bakin ciki? Babu shi. Haka wannan addu'a ta kanta bakin cikinta sai ya rabu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce cikin Bukhari da Muslim, yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa la yakunu dhalika illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Yace al'amarin mu'mini abun mamaki, amma mu'mini ne kadai ke da wannan garabata. Idan kyakkyawa ta same shi abun farin ciki, sai yayi godiya ga Allah sai ya samu lada. Idan mummuna ta same shi sai yayi hakuri sai ya samu lada. Don haka mu'mini shi baya asara. Karka bari kai asarar bakin cikinka, karka bari kai asarar farin cikinka. Farin cikinka ka hada shi da samun lada bayan ka ji farin cikin a duniya, kuma ya zama ya zo maka da lada a lahira. Bakin cikinka ka kwaranye shi da wato hakuri sai ya zama a nan duniya bakin cikin bai cutar da kai sosai ba tunda kai hakuri, a lahira kuma ka samu lada. Wannan shine yanda dan adam musulmi yake mu'amalantar farin ciki da bakin ciki a duk inda yazo masa. Sannan abu na ƙarshe da zan faɗa ga wannan dan uwa namu da ya rasa iyalinsa shine, bayan mun yi maka ta'aziyya da kai da sauran masoya ga ita wannan baiwar Allah da ƴan uwanta da ƴaƴan da ta bari, muna gaya maka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Majah ya rawaito daga nana Aisha, Allah ya kare yarda a gare ta, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana cutar ajali a ranar da zai bar duniya kenan, ana sallar asuba. Abu Bakar shi ke jan sallah. Ta ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa hannunsa ya kwaye labule yana kwance, sai ya hango mutane sun yi saku ana sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalle su sai ya yi murmushi, aka ga farin ciki a tare da shi. Sai waɗanda suke tare da shi a cikin gida suka ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda wata musiba a wannan duniyar ta same shi ya rasa wani nasa da yake kauna, yace falya kadza bi, yace to yayi wa kansa ta'ziya da ni idan ya tuna da cewa ya rasa ni, saboda rasa ni ya fi karfin rasa kowa a duniya. Sannan Imam Dari ne a cikin suna ya rawaito daga Ata ibn Abi Rabah, sai da cewa hadisin mursal ne amma isnadin sa ingantacce ne, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza asaba ahadakum musibatun, idan ɗayanku musiba ta same shi falyadhkur musibatahu bi, a lokacin da yake jin radadin rashin wanda yake so a duniya din nan, masoyiyar ka ce kun yi rayuwa ta duniya a cikin dadi da wahala tare, kun yi rayuwa a cikin rufin asiri da juna tare, kun haifi ɗaya sun zama muku qurratu ayn tare, ko ke mace kika rasa mijinki, kun yi rayuwa ta jin daɗi da rufin asiri tare, an haife ki a gidanku daban gidansu daban, amma yanzu afza ba'dukum ila ba'd, kun zo kun haɗe da juna kun zama kamar mutum guda, sai kika rasa shi, wannan ba karamar musiba ba ce. Ka rasa mahaifiyarka wadda ta sha wahala da kai, ka rayu a cikin jikinta kafin ka fara rayuwa a wannan duniyar, ko ka rasa mahaifinka wanda bangaren jikinsa aka ɗiba aka yi ka, ka tabbatar da cewa babban rashi ko ka rasa wani abokinka idan kun shiga tare kuka shiga idan kun fita tare kuka fita kullum tare ake ganin ku sai ya fadi ya mutu kai kuma baka san naka ranar ba idan bakin cikin nan ya soke ka damuwar nan ta ka maka hali yace to ka tuna duk matsayin sa a wurin ka bai kai matsayin Muhammadu Rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam yace tunda ka rasa ni to kana iya rasa kowa kuma kuma tunda ka iya hakuri da babu ni a wannan duniyar to ka iya hakuri da koma wane ne in ya bar duniya wannan ya ishe mu ta'aziyya ko bai ishe mu ba falyadhkur musibatahu bi yadun tunawa da musibar rashi na fa innaha min a'zamil masa'ib domin yana ɗaya daga cikin mafi girman musiba a duniya yau a ce bana nan kuma gashi mun wayi gari mun tashi a duniya baya nan bayan kuma ya faɗa ya ce ana amanatun li ashabi fa idza zahabtu ata ashabi ma yu'adun ni din nan ne garkuwa wa sahabbaina duk ran da aka ce bana nan sahabbaina sun shiga uku to ballantana mu wannan kasar tamu an taba yin lokacin da yadda muke takata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke takata a sama an taba yin lokacin da waɗansu mutanen idan suna so su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan idon zuwa za su yi su yi tattakin da bai wuce taku 100-200 ba su yi sallama su ganshi su sha hannu da shi mu ba mu taba ganin sa ba akwai musibar da ta wuce wannan a lokacin da yake raye shine lokacin da ba a taba yin lokaci mai albarka irin wannan lokacin ba kasan nan da yana tafiya a saman ta ne yanzu an haka ta an saci a ciki an binne shi a ciki akwai musibar da ta wuce wannan ka gode wa Allah da Allah ya sa kana kan tafarkin sa kai hakuri da rayuwa ka rasa wanda kake so kun tone kasa kun haka kuka danna shi a ciki kuka rufe kana tuna wannan kana gani abokin zamanka abokin kwanciyarka abokin rayuwarka yau yana kwance a cikin kasa to ai manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama an kwantar da shi a cikin kasa aka rufe bayan an gama an dawo nana Fatima tace wa Anas asabat anfusukum an tahtu turasa ala rasulillah an tahtu turaba ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk kuka iya kuna ji kuna gani kuna diban kasa kuna zubawa akan manzon Allah kun ji dadin haka yace wallahi ba mu ji dadi ba amma dole mu yi haka don haka rabuwa da masoyi dole duk yanda kake jin damuwa da kunci a ranka akan ka rasa masoyi ko ke rasa masoyiya zaka iya tuna abinda Umar ya ji a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu tsananin bakin ciki yasa ka tuna da karfin zuciya irin na Umar ya zare takobi yace duk wanda ya sake ce manzon Allah ya mutu sai na kace shi ya fa san yadda mutuwa take fa amma yace zan kace shi duk wanda ya sake ce ya mutu manzon Allah bai mutu ba ya fita a cikin hayyacinsa ba giya ya sha ba ba kwaya ya sha ba wallahi bakin ciki ne kawai da rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuna da karfin zuciya da jarumta irin ta Umar don haka karka ji damuwa don kaga wani jarumi kuma kaga yana ta kuka saboda ya rasa wanda yake so a zuci ne al'amari yake duk wanda aka yi masa rashi muna masa ta'aziyya muna kuma rara shin sa kayi hakuri kayi hakuri kayi hakuri wasbiru inna allaha ma'as sabirin wannan baiwar Allah da ta rasu Allah ya gafarta mana Allah ya haskaka makwancinta Allah ya bamu guzurin kar da su dukkan musulmi da suka kwanta dama a da ko a yanzu ko a nan gaba da za su mutu Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ubangiji ya bamu ceto a hannun masu ceto annabawa da mala'iku da cetonsa shi Allah madaukakin sarki da kansa Allah ubangiji ya bamu rahama ya kuma tara mu fi dari kalamatihi a cikin aljanna ihwanan ala sururin mutaqabilin abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.